بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومئذ جمعة هدوء كواتر ربيع الأول shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 30 ga watan Satumba na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine kaset na 199 cikin kasusuwa da muka yi musu bulamba daga wannan aji namu na Fasul Sheikh Al-Albani al-Usul a inda muke karatu daga littafai mabambanta na Ulumul Ala ayo insha Allah za mu yi karatu ne daga littafin Ulumul Qur'an al-Karim wallafar al-Dr. Nuruddin Aikir Allah ubangiji ya gafarta mishi za mu tashi daga inda malam yake magana a shafi na 81 a cikin tattaunawa da yake akan tafai na ainihin wato at-tafsir bil maqsud za mu tashi akan lamba ta biyu inda yake tafsirul Qur'an al-Azim Ibn Kathir littafin tafsiri na Imam al-Hafiz Abu al-Fida Imaduddin Isma'il ibn Amr ibn Kathir al-Busayri al-Dimashqi Allah ubangiji ya gafarta masa Al-Imam ibn Kathir wanda ya rasu a shekara ta 774 babban malamin musulunci ne a fannonin hadisi da fiqhu da tarihi da sauransu littafin shi tafsiri sananne malamin yace huwa al-Imam al-Muhaddith الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير البصيري ثم الدمشقي سننش كنان مالا سماء لأن أمر أن كثير بابا مالا بي ما حدد أنا مش ألقيا دا أبو الفداء فما إذا مكشا أمبتا ينا أورن ير الإمام الحافظ يوسف الوزي وده يتكن تمالا ماشي تنا كانت دا إسلامية أكيدنتا tana kuma taya shi wannan malami aikin rubuce-rubuce haka nan mahaifiyarta sirikan shi kenan ita ma wata babban malama ce wanda aka ce ma shi mizi yadda yake kaunarta wannan malama an ba da shi da cewa ko shawararta in ta faɗi shawara baya iya fasa don shawararta so da yadda yake son ta malama ce wani lokaci ma in zai rubuce-rubuce ya gaji da rubutu yakan zauna kawai ya dinga mata shifta tana rubuta mishi Allah ya gafarta musu gabaki daya. Shi ne yake cewa al-faqih al-mufassir al-mu'arrikh malamin fiqh malamin tafsiri kuma malamin tarihi wulida nahwa sanata 700 al-hijra an haife shi ainihin wato kwatankwacin shekara ta 700 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wutufiya sanata 470 ba'da al-mi'ati as-sabi'a al-hijra ya rasu kuma shekara ta 700 da ainihin wato 74 bayan hijira wa kana abul fida isma'il ibn kathir ala mablagin azim min al-ilm alladhi tajalla fi tafsir abu shaka ibn kathir ya kasance yana da zurfin ilimi wanda zurfin ilimin sa kuma ya bayyana a cikin tafsirin sa kamar yadda ibn al-imad yake fada a cikin shajaratul zahab fi akhbar man za yake cewa kana kathir al-istihdar wa qalla ma yansa shay'an hafiza ya kasance yana da yawan halartu da abubuwa kuma kadan ne ake samu abin da ya hallace ka jiya mata da haka zaka ga hakan kuma a cikin tafsirin su zaka yi bi gawo hadisai da isnadojin su musamman hadisan bukhari da hadisan musnad imam ahmad ibn hanbal duk in zai kawo maka su to da isnadi yake kawo kuma ya tabbata cewa daga zakira sai yake kawo duka wannan maganganu Allah ya gafarta mai wa tarihihi da kuma cikin littafin sana'a tarihi al-bidaya wa an-nihaya hatta la yumkinu an yuqalla qula za mu iya cewa innahu munaqqihu tafsir wa muhaqqiqu tarih za a ce shine wanda ya tace tafsiri kuma ya tace tarihi wa qala anhu adh-dhahabi fi al-mu'jam al-muqtas dhahabi yana cewa al-imam al-mufti al-muhaddith al-bari faqih mutafannin muhaddith mutafannin مفسر النقاد وله تصانيف مفيده wannan takin da zabi mushi ce babban malami bai bada fatawa malamin hadisi gogagge malamin fiqhu kwararre, masanin hadisi, masanin tafsiri mai yawan cirato maganganun magabata, yace kuma na da littattafai masu amfani kwarai, tafan shi ba su da yawa ga wajenta da sauran sahohinsa, amma dukkanin su tafai ne masu amfani, tun daga kan tafsir da littafin tarihi da littafin Arfa wa Takmil da littafin afwan littafin shina na Al-Ba'ith al-Hasis wato ikhtisaru ulum al-hadith wancan na abin da ne na As-Subki Arfa wa Takmil jarh wa ta'dil yana da littafi shi ma akan jarh wa ta'dil na mantashi sannan ya fara rubuta musnadi bai gama ba yau da tafan shi duka masu amfani ne kwarai wa qala ibn habib fi ibn habib yake cewa za'imu arbabit ta'wil jagora a cikin masana tawili wato tafsiri kenan yace sami'a wa jama'a wa sannafa ya ji karatu abun malamai ya tattara ilimi kuma ya rubuta wa aqrabal asma'a bil fatwa wa sannama kuma yayi fatawoyi wanda kulluwa sun ji da'in su wa sannafa wato shi ma dai ma'ana kunne ya ji abu mai dadi abin da zai burge shi wa haddatha ya karantar da hadisi wa afada kuma ya amfana da al'umma wa tsarat awraq fatawihi ila albilad takaddum fatoyin da ya rubuta sun tafi zuwa kasashe kamar yadda ibnu al-imad yake fada a cikin shadarat washtahara bi dhabti wa tahrir ya shahara da hadda da kiyaye abubuwa da kuma tantance su wanta hat ilayhi riyasatul ilmi fi tarikh wa tafsir shugabancin ilimi ya kare a gunsa game da tarihi da tafsir yace tariqatu hada tafsir ga salan da yabi wajen tafsirinsa ittaba al-imam ibn kathir fi tafsiri hada tariqatan nabaha alaiha fi muqaddimatihi al-qayyima allati sadara biha li tafsirihi bi an yufassira al-qur'ana bil qur'an yayi bayani cewa zai fassara al-qur'ani da al-qur'ani thumma yufassiru al-qur'ana bis sunnah sannan zai fassara al-qur'ani da hadisi ثم بالآثار عن الصحابة والتابعين سنة يفسر كما تهني كما ذن سابر التابعين كما دي أتكى ولا أقول ثم أتى في ذلك بغرر تفاسير وقد أتى في ذلك بغرر تفاسير ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردوية وانا مهمة تفسيره لا يكاو تك أبن ديك زبد السوء يكاو التفسير ابن جرير ابن أبي حاتم ابن مردوية ومصادر السنة da kuma abin da ke cikin tafsirin sunna ya shafi tafsiri ma al-azmi ila kulli masdarin sannan kuma komai sai ya ce ga wanda ya faɗa wa zikr isnadihi ghaliban da kuma ambata isnadi a wasu lokuta ala annahu yu'na kadhalika bil lughati inda al hajati li dhalika kuma yakan bada muhimmanci wani lokaci akan abin da ke da alaka da lugha in yaga akwai bukata wa yad'amu tafsirahu al mawqul li dhalika maganganun da ya cirato sai ƙara musu ƙarfi da maganganun da yake faɗa bil intiqa li maddatil kitab wa yamtazu tafsiruhu bil intiqai li maddatil kitab kuma tafsirin ya siffantu da cewa an tace abin da ke cikin sa wa annahu kaseeran ma yanqudu riwayat war riwayat wa yusahhihu wa yudhaif yana yawaita magana akan riwayoyi musamman isra'iliyat baya kawo su yashu da kuma masu riwaya cewa na da'ifi ne wa na majhuli ne wa na ba'a kafa wa na munkari ne wa yujarribu wa yu'addil yana tajrihi da ta'dilin masu riwaya wa yunabbihu ila ma bi tafsiri al-ma'thuri min munkarati isra'iyati wa yuhaddiru minha kuma yana yawan magana akan abin da ke cikin tafsiri na ababan kiyama na isra'iliyati yana tsoratarwa game da dogarar su wa min amsalati hadha at-tafsiri tafsiruhu li qawlihi ta'ala kamar yadda malami ya saba zai buga mana misalin irin tafsirin da wannan malami yake yi a cikin tafsirinsa a inda yake cewa thumma afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullah inna allaha ghafurur rahim Allah ya ce sannan kuma ku yi ifada ta inda mutane suke yi ifada ma'ana aikin haji kin ku gangaro ta inda mutane suke gangarowa sannan ku nemi gafara Allah lalle Allah mai gafara ne mai rahama qala ibn kathir thumma hauna atafu khabarin ala khabarin yace wannan thumma ta zo dan jona wani labari da wani ne wa tartibuhu alayhi da kuma jeran ta su ka annahu ta'ala amara alwaqifa bi arafati an yadfa ila almuzdalifa yadhkuru allaha inda almash'ar alharam kuma ya Allah yana cewa ne kai wanda ka tsaya a arafa daga nan ka tafi zuwa muzdalifa ka ambaci Allah a mash'ar alharam وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفة وما كتشي كقيا ترين لو كتش متن كما كان جمهور الناس يسمعون كي كما يد متن يسمي يكفون بها هو أن يكتئ وإلا قريشا إن بند قريش فإنهم لم يكونوا يخرجون من الحرم فيكفون في طرف الحرم عند أدنى الحل su qurayshawa su kade sai kasance ba sa fita daga harami su tafi Arafa sai su tsaya a bakin iyaka tsakanin haramin da kuma hilli waye kullu suna cewa nahnu ahlullahi fi baldatihi wa qattaru baiti mu ne jama'ar Allah mazauna garin Allah kuma mu ne masu gadin dakin Allah dan haka ba za mu fita daga harami ba قال البخاري سيكوا حديثي رواه البخاري رواه حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت كانت قريش ومن دان دينها يكفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمصة وكان سائر العرب يكفون بعرفات فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يكف بها ثم يفيد منها فذلك قوله من حيث أفاد الناس يكاونا حديث الإسناد تريان تريان هزوا كان عائشة رضي الله عنها ذكي تشوى قريشي da su da duk wanda ke bin ta farkin irin addinin su a jahiliya sun kasance su suna tsayawa ne a Muzdalifa ranar 9 ga wata ba sa isa Arafa ana ce musu al-humsa wa kanu samuna al-humsa al-hums malami shi maganganu daban-daban akan me ma'anar sa tare da haduwar maganganun malamai akan cewa lalle ne laqabi ne na Qurayshawa da duk ƴaƴan da Qurayshawa suka haifa hatta ma jikokin su da suke wajen harami wato wanda ƴaƴa mata ƴaƴan Quraysh mata suka haifa kaman Judaida Judaidatu Qais da Faham wanda Quraysh ya aurar da su ne zuwa ga wasu a wajen harami to da ana ce musu Hums wanda kawai suke Qurayshawa da ba a ce musu Hums sune khuza'a kuma su kuma khuza'a a tarihance kamar da sune yake nunawa khuzi'u min al-haram qurasa akai dangi ne gaba ɗaya suka yi laifi sai al'ummar kasar makka ta haɗu dangin su sai akai passing vote of no confidence against them aka ce su ba harami daga nan ake ce musu khuza'a to su daga nan sai ya zama duk wata alfarma da Qurayshawa ke da ita an cire musu ita ba a kallon sa matsayin Qurayshawa kuma har haka suka ci. Idaka su kadai ne amma hatta waɗanda suke sun koma zaman su a Taifa ko a cikin Kinana ko a Gaffan inda ya zama asalin su jikokin Qurayshawa ne su ma duka suna practice wannan practice in su ya yake haji za su tsaya tare da kawunnan su kenan ko dangin iyayen su mata su tsaya a hilli ba za su shigo ba haka al-imamu ainihin wato az-zabidi ya kawo wannan tattaunawa a cikin tajul arus ma'anar lafazin hums jam'i ne na ahmas sai a ce hums daga al-hamasatu shine da abinda muke faɗa yanzu a ce wani ai akwai hamasa wato at-tashaddud tsanani fanatism ce ai dan hamasa ne na bakar hamasa yake shi sunan shi baki mallam bakar hamasa kuma yanzu ya mai loshi tuntun ma yayi loshi amma sun ya riga ya bi shi yau da gobe ta yi laushi da shi don gobe kuwa da haka ana ganinsu wato Qurayshawa a wancan lokacin suna da tsanani akan addininsu na maguzanci da haka ake ce musu al-hums wasu kuma suka ce a'a abin da zaka ce musu al-hums daga cikin mabahir na tsananin nasu shine ɗayansu idan ya dauki harama aikin haji wani kuma ya dauka har ma aikin haji tun Sha'ban to ba zai ƙara shiga daki mai rufi ba haka ko gida zai shiga kamar da aka sani sai ya haura ta katanga zai kwana ƙarƙashin rufi na daki jinka ko makamantansu sannan kuma ba zai sake fita daga harami ya tafi wani gari ba a sai aikin haji ko tafiya ta kama shi kasuwanci ko ba zai fita ba sai ya ci musu al-hums shi sa Allah ya ce wa'atul buyutamin abwaab Allahu a'lam
to sai yake cewa wannan shine ba nan Allah ya ce musu ku tsaya inda sauran mutane suke tsayawa daga nan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi ya tsaya inda aka ce tsaya shine Allah ya ce musu kun ba fi min haifu afadan nasu wa qala ibn abbas wa kaza qala ibn abbas wa mujahid wa ata wa qatada wa siddi wa ghayruhum wa ikhtarahu ibn jarir wa haka alaihi ijma'a wallahu rahimahullah وقال الإمام أحمد ابن كثير قال أحمد أحمد بريا تي حدثنا سفيان عن عمرو عن محمد بن زبير بن مطعم عن أبيه قال أدللت بعيرا لي بأرى يتي وترانا نجي زبير بن مطعم نا أتدع ونرى ومنا أعرف فذهبت أطلب سينا تفتنا تاني مش فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واكب سينا قال محمد صلى الله عليه وسلم أعرف قلت سينا إن هذا من الهنس ما شأنه هاونا ما wannan ai ba Quraishi ne me yake yi a Arafa mana ranar Arafa ne shi ya je ne mun rakunsa sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam tun a lokacin shi na tsaya a Arafa sai yake mamaki akhrajahu fi sayyi wal kitabu kaga wannan littafi matru'un tabaatin muta'addida amai buge buge da yawa ahsanuha tahqiqu Abdul Azim Quray yana daga cikin littafin da wani tahqiqi mafi kyau wa zumala'isu da kuma wasu akwai tahqiqin al-Allama Ahmad Shakir wanda bayan tahqiqi kuma ya dawo yayi mushi ainihin ittisali shi da dan uwansa Mahmud Shakir wannan ma yana da kyau kwarai da gaske akwai bugu amal tafin bugu kala daban-daban kuma buge-bugen indai ba waɗannan da aka ambata ba galibi suna dauke da gaskiya matsaloli sosai wanda idan mutum yana amfani da suna da bukatar ya tantance me ake rubutawa ko me ake faɗi Allah ya gafarta mishi kamar yadda muka faɗa tun a baya tafsirin Ibn Kathir littafi ne wanda bai yiwa ka wadatu daga gare shi da fa'idojinsa indai kana mu'amala da tafsirin Alkur'ani a matsayin malami mai karantawa ko mai tafsirin azumi ko mai bincike ko mai nazari ko mai yin thesis a kan duk wani abu da ke da alaƙa da Kur'ani ba za ka wadatu da shi da haka sai mai ruko da shi sosai mu ga cewa mun ci fa'idarsa. Salisan nau'u lubabu ta'wil fi ma'ani tanzil bil khali wa huwa al-allama ala'uddin abul hasan ali ibn muhammad ibn ibrahim ash-shihi al-baghdadi ash-shafi'i as-sufi urifa bil khali li'annahu kana khadin kutub khaniqa as-su mai fas al-sumai sa'iyya bi dimashq wannan malami suna al-allama ala'uddin abul hasan ali dan muhammad ibn ibrahim al-khadi mutumin bagadaza kuma bashafi me yasa ake ce mishi al-khadi khadi shine kamar a ce storekeeper ko ma'aji saboda akwai wani wata makaranta mai suna khaniqa as-sumaisafiya wanda ake danganta ta ga wani mutum mai suna Abu'l-Qasim as-sumaisafi Abu'l-Qasim Ali ibn Muhammad ibn Yahya al-Habashi ɗaya daga cikin manyan mutane ne a ƙasar Dimashq ya rusu shekara 453 a tsakiyar ƙarni na 5 kenan wannan babban mutum shine yazo ya siye wani gida khaniqa din kama a ce palace babban gida ko mansion to asalin gidan a tarihance gidan Marwan dan Hakam halifan Banu Umayya wanda yayin shi suka gada har zuwa kan wani jika na Umar dan Abdul Aziz to daga baya sai wannan mutumin sai yazo ya siya mai suna Abdul Qasim As-Simisaqi shi ko mutumin Simisaqi Simisaqi kuma wata kal'a ce a kusa da Furat a kasar ainihin wato Misr kenan aka ce khaniqa lafazi ne wanda yake asalin shi mu'arab ne ba larabci bane yana nufin kamar abin da yake ce ma chalet wurin bauta inda sufayi suke zama ko ka ce wurin ciskaji ko tsangaya shi wancan sarkin da ya siye shi ya bar shi ne ana zama ana kaci alkur'ani ana wa'azi ana zike shi suke ce mukhaniqa to daga baya sai aka mishi kyakkyawan gini aka mai da shi kamar wani library haka a matsayin an yi wakafin sa ana ajiye littafai ana kuma yin karatu da nazari al-imamu Abdul Qadir Nu'aymi da ya ambaci wannan a cikin littafin Ad-Daris fi tarihil madaris mai littafin Ad-Daris fi tarihil madaris yana nan muna nan da shi a nan maktaban muzalladi biyu shi kuma tarihin makarantu ne daban-daban na musulunci duk wata makaranta da karanta a tarihi in ka je gaduwa zaka bayani ta haka za a bi ma ya kawo a cikin tarihi ko a cikin sirru alaibin dubara shi wancan al-Mu'aymin ya rasu a shekara ta 1927 malami ne kwararre na tarihi to wannan mutumin abin da sake ce mishi Khazin ce to a wannan zama da yake yi na shine kamar Liberian ko babban mai kula da wannan makaranta sai ya ta karanta tafsirin al-Imam al-Baghawi wannan Baghawi na Hussein dan Mas'ud to kawai sai ya sha'awar bari ya mishi ikhtisari shine wannan tafsir nashi libabu ta'wil libabu ta'wil ko na'am fi ma'ani tanzir kaga ai at-tanzir shine tafsiri na Baghawi ina nan an kusa ko ina sama mara libabu ta'wil an sama ko zaka ga mata da ake buga su ana ce musu Khazin wal Baghawi akwai wani guda da ake sarwa irin na Darul Fikr wanda zaka kamar yadda kaga irin yanda aka yi irin iziya din nan ta da mai matani a tsakiya haka duka gefe kuma sama da ƙasa da gefe hashiya da haka ake buga shi mai wuyar karatu din ba irin wannan yanzu na yan gayu mai wani wuri ma jamfenci wani girin ko ina da wasali nan an tunka alƙalami kaga wannan yana da sauƙin sha'i amma da irin wancan ne kawai haka zaka gan shi da ainihin wato rubutu ƙanana da yace wannan malami ulida bi bagdada sanata 78 wa 600 ai bi shekara ta 1678 a bagdada wa sami'a min ulama ya tun magadi madi mashka wa talaqa fi al ilma hatta ta makka yadda ya koyi ilimi har ya zama gwani kwararre fashtagala bi nashr al ilm wa ta'lim wa kana lahu mu'allafat kathira kabira wa kathira ashharuha kitabuhu fi tafsir wa tuwfiya sanata 48 ya rasa shekara 1741 tariqatu hadha tafsir اختصر الخازن تفسيره هذا من تفاسير من سبقه ولا سيما تفسير معالم التنزيل للبغوي كما يدعو مكامبتا ياي اختصار مغنغنين بغوي كما يقرا daga wasu wurare فكان عمله فيه كما ذكر في مقدمته النقل والانتخاء كما يدعو امبتا abinda ya shine kofowa da kuma tacewa ma hazf al asanid ya kyara kuma isnadoji وتجنب التطويل والاسهاب كما بي تسويتا با عنيا وعني فيه بتخريج الاحاديث النبويه من السيائل والسنن الاربعه وغيرها وشرح غريب الاحاديث التي يريدها يا بعد مهمنتي لتخريج الحديثين ابتا كيسكي a cikin sayyayin ko sunan al-arba'a da kuma bayani akan kalmomi masu wahala a cikin hadisai ko huwa fil waqi yuksir min at-tafsir ma'asu yana yawaita kawo maganganun magabata imma ja'alana nadummuhu ila hadhihi az-zumra ikmalan nurdi ita yace shi sa muka lissafa shi a cikin wannan karafka ta kutubut tafsir bil ma'asu yace khilafan lima sana'ahu ba'd al-katibin sabanin yadda wasu suka yi kamar su Muhammad Zahabi bin Zama al-tafsir wal mufassir yace haisu gamanahu sannafahu dimna kutubut tafsir bil ra'i wanda wasu suka shi a tafsir bil ra'i وكانه اقترى بعنوان لباب التعويل كما عنوان نيه وانشان مالك وقد عرف هذا التفسير بتوسعه في روايه الاسرائيليات واخبار الامم الماضيه والاخبار التاريخيه وانا تفسيري يا يودر سوسي يا رؤو من تفسيرنا ان سنشي da cewa ya yawaita kawo maganganu na isra'iliyat da labarai wanda suka wuce da tarihohi hatta ja'alahu hadha at-tawassu'a yuridu umuran mimma la yaslimu amama an-naqd al-'ilm ai dinka kawo abin da sab a ilmance ba za su tabbata yana yawaita kawo hadisi masu rauni da maganganu marasa inganci lakin al-khadin tariqa khassa fi irad hadhihi riwayat dan haka za ga a da malamai suka tsorata ma cewa kada a karanta shi a bisha hanka malaman da suna tsorata wa saboda akwai yawan isra'iliya da yawan kisoshi mafi yawan tafsirin da zaka ji alai ana kawo kisoshi kai za ka sa cikin litafin Khazin da hadisan nan na falalulin ayoyi na Nuh ibnu Abi Maryam din duk za ka ga su kowace sura ga su ya kawo su kuma bai ci ga ambata ne ce ba su inganta ba sai dai kawai wannan abin da aka ambata yana kawowa da sigatut tamrid kaga sigatut tamrid a ilmance tana nuna raunatawa ne amma ba kowa ya san haka yace هي انه يسترها بلفظ يشعر بعدم جزمه بها مثل يروى ورويا واو ام فلان yana kawo su da haka وما اشبه ذلك من عبارات da ire-iren waɗannan maganganu yace wa huwa أسلوب اصطلح عليه العلماء رمزا إلى أن ما صدر بمثل هذه السياق فهو حديث فهو ضعيف أو مشكوك فيه. من سنة علمان شاء الله هكا وعلامة شاءك شوى ميرونيني أنا شكا قمرش. وهذا يتيح فرصة حسن الإفادة منه لمن أوتي حظا من التيقظ والتنبه كانت قائدة wanda ne cin wuriyan littafin nan shine mutumin da yake da wani rabo game da fadakuwa da sanin inda ilimi ya fuskanta idan kai sabon mai mu'amala ga mun tafsiri to ba za ka je ka karanto abin da kake so ka koya wa mutane ko kai hujja da shi daga Allah dan za ka yi kwaso kowace tarkatarka amma idan wanda ya san inda zai laluba ne ya samu gyarar ko kuma idan abin da ka gani a wajen kana iya tantance wannan anya kuwa kana da shakka da shi barka bi sawun shi to zaka samu fa'ida mai yawa a can ina fata muku yi wannan shi ma abin shi tabaat da yawa kala daban-daban eh wadanda suke suna nan a gari muna da shi a makarantar mu din insha Allah ku taza akalla na sani akalla akwai kofi kala daban-daban to sauran kuma sai ku tambaye malami da shi Liberia sai mu tsallaka littafin al-Imam al-Zahabi shine al-Ibaru fi khabar man abar ko gabar inda zamu tashi inda malai ya fara magana a sanata 90 wa 200 wato bayani akan ababan da suka faru shekara ta 190 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam malai yace fiha hasratul karamiyya karam al-karamita dimashqa fa qutiya baghiyatuhum yahya ibn zakrawiyya fa khalafahu akhuhu al-husayn sahib al-sham fa jahada al-muktafi 10,000 li harbi alayhim al-amir abu al-aghr falamma qarabu halaba kabasatuhum al-karamita laylan wa wada'u fihim as-suyufa fa haraba abu al-aghr fi alf nafsi a wannan shekara ta 190 aka samu wata larura da ta fuskanci musulmai shine karamita wannan yan kalakata nan da muka ji a baya suka zo suka auka wa musulmai na kasar Dimashq suka kewaye garin suka dinga ta'annaci kwana da kwanaki aka aika wa da halifan musulunci al-muktafi kenan a lokacin labarin abin da ake ciki shi kuma sai ya aika sojoji wasu suka taho daga Iraki wasu kuma suka taho daga Misra shine fakuti da baghiyatu sojojin Misra da suka fara isowa sojojin abin nan Muhammad ibn Tulun to sune suka samu nasara kashe shugaban waɗannan karamita tare da cewa ko da aka kashe shi ba ba a ci nasara ku ba a kansa sai yau musulmi banna sosai wannan da aka kashe shi sunan shi Yahya ibn Zakrawiyya ibn Maharawiyya Abul Qasim ana ce mishi sayyidun naka haka ake mishi alkunya an ce wani soja mutumin Maghrib shine ya harbe shi da wani karamin wata karamar kibiya wanda suke ce mata zarqa zarqa yake ya harbe shi ya fadu da shi daga kan doki ya kashe shi fa khalafahu akhuhu al-Husayn sahib al-Sham kanish sai zama shine halifan shi a wannan shedanci fa jahada al-Muktafi 10,000 li harbi al-Muktafi billahi yaturo sojoji 10,000 alayhim al-amiru abul aghar sunan komandan ke falamma qarabu halab da suka kusa garin halab ashe waɗannan ƴan karamika sun musu kwantan kauna shine kabasatul karamika tulaida shine wato a auka mutun haka a afke ba tare da ya sani ba suka musu hujumi cikin dare fa wada ufihim as-suyufa suka dinga kashe su fa haraba abul aghari fi nahwi alf nafsi shi komandan da ƙarya tsira da shi da kaman soja guda dubu an kashe da sauran fada sala halab wa katala 9,000 da haka suka shiga halab sai kashe wajen mutum 9,000 wa wasala al-muktafi ila ar-riqqa muktafi ila ar-riqqa muktafi ya taho da kansa ya iso raqqa raqqa yanzu kasar Syria ne kaman kilomita 160 ne daga halab a gabashin halab wajen hadar jusha ila abul aghr ya kara nemo sojoji ya turo abul aghr wa ja'at min misr al-asakir al-tuluniyya wanda muka ambata sojojin Ahmad ibn Tulun suka taho daga Misra ma'a Badr al-Hamani tare da Badr ibn Abdullah al-Hamani shi ne komandan su fa hazamul karamita to su ne suka ci nasara kan karamita wa qatalu minhum khalqan suka karkashe su da yawa wa qila bal kanat al waqa'a bain al qarabi da al misrina da ardu misr wasu ma sun ce a kasar misr aka wannan yakin wa an al qarmati sahib al sham in hazama ila misr ya gudu ne ya dawo ila sham wa marra ala rahba ya wuce ta garin rahba wa habba yanhab wa yasir nan fa ya dinga sace sacen kaya yana kwashi ganima wa yasbi yana kama bayi al-hurma bayi keɓantattu mata keɓantattu ƴaƴa da matan mutane da iyayensu sai ta kama hatta da kal al-ahwas haka yake har shiga ahwas wa kana zakara wiyal karmati yakdib wannan wani babban makaryaci wa yazzum annahu min ali al-husayn ibn ali radiyallahu anhu yana cewa wai shi jikan husayn Allah ubangije kara husayn da baban sa Ali yarda wannan jama'a wani bataccen mutum ne da ya fitini musulmai fitina ba yar kadan ba daga wannan zamanin daga ma shekaru biyu baya kamar yadda muka ji ya zama fitina ga musulmai kuma har za mu zo mu ji inda zai kai hari ma ga haramin makka har haramin makka zai shiga bayan ya tara sojoji a hanya afwan ya dinga tare alhazai da abin nan da ayari ya sace sace yayi menene babu abin da baya al-imam az-zahabi a cikin afwan ibn kathir a cikin bidaya wani haya ya faɗi irin yadda suke zalunci da fasikanci da cin amana da cin haram ma al'umma ai yake cewa shi wannan zakarawiya wa kana yubihu liman ma'ahu wata'an nisa'i yana halastawa waɗanda yake tare da su kawai su dinga saduwa da mata anyhow farubbama wa al wahidatan jama'atul kathiratu mutane da yawa za su yi taruwa akan mace guda yadda kake jin labarin yan boko haram da yan bandit da yan kidnapping suna yi wa mata fyaɗe su da yawa su tare akan matan mutane su dinga zaluntar su ya ce fa idza auladat ga ji nasu shedancin ba in wani mata ciki ta haihu hanna abihi kullu wahidin minhum al-akhar sai su dinga yi wa junansu murna matan mu fa ta haihu an mana haihuwa ba saboda tsaba fasilanci ina na cikin ibn kathir haka suke wannan rayuwa ta dabbobi haka suke ta wannan shedancin har Allah ya karkashe su bayan wasu shekaru wa fi hada kala ubaydillah al-mulakkab bil mahdi al-maghriba mutanakkira akwai kuma wani ɗayan mahadi din na ƙarya wanda shine ya zo ya kafa daula ta ainihin wato ta ubaydiyya a ƙasar maghrib za a zo a ji bayani akan ta ƙasar maghrib a yanzu kamar kace Morocco ke yace mutanakkiran ya badda kama ya gudu wa talaba alaihi min kulli waje alhalin fa jami'an tsaro suna neman shi ta kowace fuska fa qabada alaihi mutawalli sijil masa wa alabni akwai gwamna na garin sijil masa wannan garin sunan shi kenan sijil masa ake cewa yanzu zaka rubuta shi kamar da Hausa S I J I L M A S A sijil masa ƙarya ce tarihiyya a ƙasar Morocco amma a yanzu garin abin nan ne kawai ruins ne abin nan ne kawai ragowa ne kufai ne babu gari a wajen wanda ake rayuwa kamar yadda Yaqutu al-Hamawi yake bada labarin cewa gari ne wanda Larabawa suka yi hijira su suka zo suka kafa garin suka tarar da mutanen garin kuma dama manoma ne a bakin Ash-Shafi bakin teku sai suka kawo musu noman dabino har garin ya shahara da noman dabino iri daban-daban yace irin wanda ake samu a kowane gari ana samun shi a garin matan garin kuma ya kuta yake cewa a cikin wajen budar sun shahara da design na ɗinkin sutura yace ana ɗaukar suturar su daga wannan gari ana kai ta har Misra ana siyarwa to amma daga baya garin ya lalace ya zama haram to gwamnan wannan garin shi ya kama shi amma kamun bai daɗi ba ya kwace ya gudu ya je tattara wasu sojoji fa harabahu Abu Abdullahi Shi'i da'il mahdi wannan dan shi Abu Mahdi na ƙarya yazo ya yaki wannan sarki fa hazamahu ya ci nasara akan shi wa mazzaqa juyushahu ya kace kace da sojojin wannan gwamna wajarat bil maghrib umur ha'a abubuwa munana suka faru masu yawa a wannan yanki wastaula ala al-maghrib al-mahdi al-muntasab ila al-husayn ibn ali aidan bikadibihi da wannan ƙaryar ta shiga cikin ƙasar gaba daya saboda mutane suna san falala suna san ahlul baiti yace musu ƙarya cewa shi ahlul baiti ne har sai da ya mallaki kowa wa kana batiniyya li'tifaq ya kasance yana da mummunan aqida ta yan batiniyya wa huwa alladhi bana al-mahdiyya bil maghrib shi ya gina garin mahdiyya sunan gari al-mahdiyya wa fiya tufiya al-hafiz abu al-abbas ahmad ibn ali al-abbar baghdadi wannan malami ahmad ibn ali ibn muslim al-abbar a wannan shekara ya rasu a ranar yawmun nisfi min sha'ban شابير بوت الشعبانة رواء مسدد وعلي بن الزعدي وطبقتهم وانا سأتكلم على من سأكنا إرنسو يحيى الحماني لمكة الانتم لشيبان ابن فروخ لإرنسي شام الأم عمار لمكة مكتنس وانا ما لم يعد وانا ابن توسعي دعيك مشي جاجي أخي ينا ثوري متاشي يني ما هي في يسا إذني زيت فبالس ورم أتيبة أدن سعيد البلس اللي كراتو zabi yake cewa walam ta'adan law sai bata bashi izini ba to malaman da ba za ka taba jin labarin wani malami da ya tafi karatu ba da izini iyayen shi ba a wani za ka sai ya hakura ya zauna a inda take har sai da Allah ya mata rasuwa sai ya kama hanya zai tafi balla yana kan hanya sai labari iske shi ai ku taiba tu ya rasu sai ya dawo garin su shine sai aka zo ana mai ta'aziya ana mai jaje ah ya ka abu ya faru ubangiji Allah ya kyauta kine sai yake ce mutane ai innani a'tartu alkhaira ai na zabi alkhairin ne faq'adtu inda ummi sai na zauna a kuma mafiyata yaga shi ba asara ba a gare shi zabi ya kawo nasu tare sa cikin sirwa lamin nuban Allah ya gafarta musu gaba daya wa fi al-hafiz abu abdurrahman abdullahi bin imam al-ahmada bin imam ahmad bin muhammad bin hanbal al-qubli الشيباني في بغداد في جماد الآخرة وله سبع وسبعون سنة كأبي وكان إماما خبيرا بالحديث وإلله مقدما فيه وكان من أروى الناس عن أبيه وقد سمع من صغار شيوخ أبيه وهو الذي رتب مسند والده وأن عبد الله أنجد إمام أحمد بن حنبل مالي كان دا مالي كان صالح هو أقول صالح أنجد Abdullah dan gidan shi mali Ahmad ibn Hanbal shi ma Ahmad ibn Hanbal Allah ya taimake shi da ƴaƴa wanda suke sun yi malanta kwatan kwacin tashi wadannan guda biyu da kuma dan kanin shi da yiri ko ce dan kawun sa da yiri Hanbal Hanbal mai sunan kakan sa ke domin shi ma Ahmad ibn Hanbal din wato wani kawun sa ne yiri shi Ishaq ibn Hanbal dan uwan Muhammad ibn Hanbal to wannan Ishaq din yana da dan mai suna Hanbal ibn Ishaq ibn Hanbal shima Ahmad dan Hanbali shi rike shi wannan guda uku duka yayi graduate din sa matsayin manyan malamu duk yake sun kasa bin tafarkin sa keke da keke wajen zuhud sai da aka waye gari Ahmad dan Hanbali baya cin abincin gidan su wannan duka ce saboda suna sahudi a nan gwamnati suna yin addu'a ana biyan su ya ga sun zama yan birni shi baya san shi ba inda aka kawo abincin sai daga ina aka ce daga makwabta ne wani makwabtan ci a da gida bla ne ce to kuci har an ga ta mallan haramu ne ce ba haramun bane ku dai ci kawai saboda ya hana su sun ki hanuwa ya ce ku bi irin tafarki na to tafarki a madan bala ya sai shi Allah ya gafarta mai mun gane mutumin da komai baya kafa bai ci abinci ba ana ina ganin ta mallan Musa Sabi din ulcer ne da kashe shi ba ka saka mallan Musa yake irin wannan fasara cututtuka malamai zuwa zamani ina ganin ulcer ta kashe shi saboda ya ta ba kan shi yunwa ne har ta kama shi ba shi ne ulcer ba wataƙi lokacin ko ba san sunan ta bane ko kuma ba haka yake kiranta to wannan dan nashi sai yanzu Allah ya mai rasuwa bayan shekara nawa kenan Ahmad dan Hanbali ya shekara ta 241 to yanzu shekara 49 ke bayan rasuwa shi ya rayu bayan uban shekara 49 shine yace Abu Abdurrahman Abdullahi dan gidan Malam Ahmad dan Muhammad dan Hanbal az-Zuhli ash-Shaybani ya rasu a Bagadaza a watan Jumad al-Akhira ya rasu a 21 ga watan Jumad al-Akhira kamar yadda khatibu ya ambata a cikin tarihin sa haka nan ya rasu yana da shekara 77 kamar yadda baban shi ya rasu shekara 77 wa kana imaman khabiran bil hadith, ya kasance malami ne wanda yake ainihin wato ya kware a hadisi a muqaddaman wa ilahi da sanin illa hadisi muqaddaman fi, wanda ya shiga gaba a cikin harka hadisi. Zahabi ma yana cewa wa kana sayyidan dayyinan sahiba hadithin wattiba, yace mutum ne wanda yake mai murya, yana da baki wajen jawabi, sannan ya kasance mutum ne wanda yake mai gaskiya a wajen ilimi, yace kuma ma'abocin hadisi, wa basirin bir rijali, da sanin mazajen shi, sai yace lam yadkhul fi ghairi alhadith, bai shigo ta harkar ilimi ba, ba hadisi duk wata harkar ilimi da ka sani nahwu fiqh tarihi bai shigo. Shine wannan magana cewa muqaddaman fi wa kana min arwan nasi alabi, ya fi kowa riwaya daga babansa, domin yana cewa da hadisin da kaji na ce haddathani abi, to na ji shi a gun babana mafi karanci so uku, yace ɗan ɗai ɗai ku ne na ji so biyu ko so ɗaya, wa kar sami'a min sigari shukabi, ya kuma ji daga wasu malaman baban shi wanda suke masu ƙananan shekaru, wa huwa allazi rattaba musnadahu musnada waliki, shine yake yi tartibin musnadin, don shi ma Imam Ibn Hanbal kamar yadda muka sani bai yadda ya an rubuta musnadin nan ba shi ruga shi da hannunsa, shi ne yana zama ya bada hadisan su kuma suna kwafewa, alhalin ma fa yana hana kwafewa, wasu ma sai sun je gida suke kwafewa a bayan gidansu, wannan dan nashi shi ya zauna ya kwafe littafin ya rattaba shi, kuma baban ya ce mishi ka kula da littafin nan zai zama hujja a duniyar musulunci, sannan kuma ya kawo zawa'i ɗin ababen da ya ruwaita wanda baban bai ruwaita a cikin musnadin ba. Babu shakka Abdullahi ɗan gida Imam Ahmad ɗan Hanbali babban malami yana da hadisi kwaya biyu tak a cikin sunan na al-Imam an-Nasa'i, ba ga abin da ya kamata na matsayin ɗalibai sai ka tafi neman su wayi wannan hadisin, su wayi hadisan shi kwaya biyu ne gal a cikin kutubus sita, saboda kaga mutaakhir yanzu dama a cikin malaman da ke kutubus sita zuwa nan wanda ya rage a raye kawai wane ne, Nasa'i, za mu ga tarihin rasuwarsa shekara 303 nan da shekara a wannan lissafin littafin nan shekara 13 kenan yanzu sauran rayuwarsa, wato Abdullahi ɗan Ahmad Hanbali ya riga Nasa'i rasuwa da shekara 13, da haka Nasa'i ya rubuta hadisan shi kwaya biyu, Allah ya gafarta mishi. Daga cikin littafan da ya rubuta abun baban shi bayan al-Musnad, shi ruwaito musnad ɗin da ya ga baki ɗaya da zawa'id da ya ƙara, sai kuma kitabun Zuhudi, sai kuma tafsirin babansa, wanda al-Imam Adh-Dhahabi a cikin tarjumar wannan malami ya yi dabdala a kan an ya ma wai da gaske ne akwai tafsirin nan ko ko dai wani abu ne daban, ya ce yaushe za a ci Ahmad ɗan Hanbali na da tafsiri amma ba mu same shi ba sai dai mu ta jin labari, kuma a gari irin Baghdad a ce ya karantar da shi da yawan ɗalibansa da yawan iliminsa da shaharsa littafin shi ya bata, za a biye istigrabi, wallahu a'lam. Sannan daga cikin malaman babansa da ya yi karatu a gunsa, akwai su da yawa, akwai wasu malaman kuma kamar Yahya ibn Abdullah, wannan shi Yahya ibn Abdullah yana ma da riwaya daga Shu'ba, da aka ga isnadin shi gajere ne, haka nan Shaiban ibn Farrukh, haka nan Yahya ibn Ma'in abokin babansa, haka nan Al-Haytham ibn Kharija, haka nan Abu Khaisama Zuhair ibn Harbi, wannan sa daga cikin da ya ambata cewa ya rasu wasu daga cikin malaman babansa. Daga cikin ɗalibansa akwai Al-Baghawi, ba Baghawi Hussein ɗan Masud ba, Baghawi wancan na sama da shi, sannan akwai Abu Awana Al-Isra'ili da kuma Qasim ibn Asbaq, wannan ƙwararren malamin fiqh din, babu shakka akan zurfin iliminsa. A nan ne Imam Adh-Dhahabi ya taɓa yin faɗo ta magana wadda mun taɓa ishara a kanta a baya, da yake cewa ina ma da za a samu wani ya zauna ya aikin ta haƙiƙin musnadul Imam Ahmad ibn Hanbal, da na san nan tuno magana nan da na duk mun ita a cikin sirar alamin nubala, amma ku kuma tarjuma wannan bawan Allah sai a karanta a wajen program ne guda, ka ji irin yadda Zahabi yake magana akan ta haƙiƙi wanda ake hayyansu, ya ce musnad Imam Ahmad ibn Hanbal yana da buƙata zuwa ga aiki da za a yi mishi na a juya shi zuwa ga babukan fiqh na Bukhari ko Muslim na kutubus sita, yace sannan ai mushi rumuz na isharan inda za a samu hadisan a cikin kutubus sita, yace sannan kuma a cire mukarrarat, sannan a dinga bayani akan masu riwaya da manakir da suke ciki, yace da kuma dab'i na garibi yace ba dan shekaru sun mun yawa ba da rayuwar na aiki an ce tunda kaga sirru alamin nubalan tafin shi ne karshe karshe yace da a ce ina da sauran kafi a cikin rayuwar na aiki kuma wannan aikin har yanzu ana bin bashi shi a duniya yi domin takikin da aka musulma babu na hanbal na bashar awad ma'ruf wanda aka yi shi da yawa din kaga an yi aiki amma ba irin wannan surar bace da yake sun fi cika yawan takhrijat wato ishara zuwa ga inda za su samu hadisan sannan wanda aikin nan da yayi ya gama shine irin shi ne Ahmad Shakir Allah ya gafarta mai shi kuma ya fara sai ya mutu bai kai kan juz'i na biyar ba ma ya mutu Ahmad Shakir to yanzu kuma gashi babu malaman hadisi sun kare sai dai wanda Allah ya dan bari dai haka da ba a rasawa ko kamar yadda zabe yake cewa faqad kitula ara ahaduhum illa fi kitabin aw tahta turabin cin an ce na malama da sai cewa la ni dai bana ganin ko daya sai din ka karanta sunan shi a cikin littafi kamar yadda muke ganta da nan ko kuma a gwada ma a ce ga kabarin shi nan amma dai ganin shi da ido to wannan sai wanda Allah ya wace ganin su ma malama da Allah shi kyauta magana tana nan tana jiran waye zai waye manya ta saddala saboda aiki ne wanda zai cinye rayuwar mutum ba dan kankani ba yana buƙatar aiki na shekaru da yawa watakila a yanzu a zamanance sai dai irin cibiyoyi na bincike a jami'o'i su da suke da kuɗi suke da abin na research fellows suke da associates za su iya hada takam su hada wato committee na masu bincike su zauna su yi aiki ko a rarraba shi ga dalibai na postgraduate PhD da masters kowa wannan ba shi hadisi 100 wannan ba shi hadisi 2000 su kai shekara da shekaru sannan ba ke irin wannan aiki yanzu Bashar Awad Ma'ruf wannan da yayi gashi nan muna nan da shi wajen mujallati 54 da kuma ya wuce 50 cewa ya fa shekara 20 yana wannan aiki kuma yadda yake yin aikin kamar yadda aka tare da shi yadda ka san muna aikin gwamnati haka yake aiki yace kullun in ya karya da safi a gidansa zai fito ya zauna a maktabar shi karfe 8 ya ci gaba da aikin nan baya fita sai dai break ko sallah ba zai tashi ba sai karfe 4 haka yake 247 I mean abin nan 447 days in a week haka yake wannan aikin baya tafiye tafiye baya lacca baya muhadara baya wa'azi baya raddi wa kowa bai yin komai sai wannan aikin ni shekara 20 da wani abu yana to kaga wannan aiki ne ba daga gari dole wannan yana bukatun ya zama yana da mene yana da budget na wannan aikin da sauran rayuwar shi bai zuwa kasuwa bai zuwa aiki bai ciniki bai kasuwanci bai komai abin da zai zauna kawai yake nan abin da zai ci da abin da zai biya ma'aikata da suke tashi wannan aikin typist da waye waye duk ba matsalar shi bace to sannan bai iya wannan aiki har yanzu yana rayuwa kuma yana yi gashi nan yanzu yayi na ya gama na abin nan na Ibn Hazm al-Muhalla Allah shi kyauta to wallahi musta'an yace wa fiha har ila yau cikin wannan shekara Muhammad ibn Zakariya al-Galabi Muhammad ibn Zakariya ibn Dinar ke al-Akhbari Abu Ja'far bil Basrati ya rasa a garin Basra rawa an Abdullah ibn Raza'il al-Ghudani wa tabaqati qala ibn Hibban yu'tabaru bi hadithihi idha rawa an al-thiqat ana lura da hadisin sa irin yin riwaya daga abutattu wa fiya Muhammad ibn Yahya ibn al-Mundhir Abu Sulaiman al-Qazzaz Misriyun Mu'ammar zabi yace wani mutumin Misra ne wanda ya dade a duniya ya yi shekaru da yawa tufiya fi Rajab ya rasu a watan Rajab wa kad qaraba al-mi'a ya kusanci 100 au kammala kai an ce ma ya cika 100 rawa ya ruwaito an Sa'id ibn Amir al-Dubai wa Abi Asim Abu Asim an-Nabi wal kibar da manya-manyan malamai da yayi ya riwa a gurin su wannan bai isa ko Allah su kashe ku mun sai mun Allah ka usulul fiqh ala manhaji ahli al-hadith da mu tashi malai yana mana magana akan qawaid na abin da ya shafi ayyukan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam la mu tashi al-qaidatu thaniya inda yake cewa iqrarun nabi sallallahu alaihi wasallama hujja idan annabi sallallahu alaihi wasallam yaga ana yin wani abu sai bai hana ba ko yaji wani ya faɗi wata magana bai hana ba to wannan hujja ce a cikin addini ma fu'ila bi hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa qarrahu yu'tabaru hujja duk abin da aka aikata a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda annabi ya tabbatar da abin bai yi magana akai ba to hujja ce da annan nabi sallallahu alaihi wasallama la yu'akhiru al-bayana an waqti da annabi sallallahu alaihi wasallama baya jira yace bari sai mun kebance da wani sannan ga ya mushi ko sai an jima ko sai in ya ƙara yi ko sai na ji mai hanzarin shi nan take kana yin abin da saba shari'a annabi sallallahu alaihi wasallama zai maka magana zaka in habbi magana ba to babu laifi kenan a shar'anci قال البخاري في صحيحه الامام البخاري اذكر صحيح سن اينين كتابو ابن الاديت سامو بالسنه كده كان قرشه يجي باب برعه ترك النكير عن النبي صلى الله عليه وسلم حجه لا من غير الرسول باب اللي كباني اكن وند سكي غنين شيوا اذا اكا سامو ترك النكير يعني النكير هو المبالغه في الانكار كوتا النبي بي موسى با يبر اكا يي ابو wannan rashin musawar da annabi ya yi sallallahu alaihi wasallama hujjar shi amma ga manzon Allah kadai ne wannan la min ghairi rasul banda wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mene saboda shi a shirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi karanci shine yadullu alal jawaz kamar yadda ake magana akan abin da ake cewa al ijma'u sukuti kaga akwai tababa akan sa cewa an wani malami ya faɗo ta magana a zamanin da malamai ko wurin da malamai suke sai duk ba su yi magana ba to sun yadda ne ko ba su yadda ba ko suna ganin yadda ne amma magana ta hakiki shine wanda ya shiru ba a danganta mishi magana saboda ta yi shirin da yayi watakila shi ma a lokacin bai sani bane ko bai samu halin faɗe bane ko ya ga wata maslaha ne fiye da faɗan ko yana jiran ya samu wata fursa ne ya faɗi kaga da haka akwai ta'awilat da yawa so da ka ba a cewa dan an yi wani abu a gaban wani malami bai hana ba shikenan ya yarda ba a cewa sai in an samu ta karina dake nuni zuwa ga yaddarsa in an yi kawo karina to a iya karba amma hakanan kawai ba zai zama hujja ba thumma akhbara bi akhraja bi isnadihi ila muhammad ibn al-munkadir qala ra'aytu jabir ibn abdullah yahlifu بالله أن ابن سيار الدجال بارجال بني الدجال قلت تحلف بالله قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم يكاو إسنادي يزوى محمد بن المنكدر كيتوا نا تبغن جابر بن عبد الله ينا رنسوا دا الله ينا تشوا أن ابن سيار حكى يزوى أنا أما اللفظين عندي كي أسكن بخاري Annab ibn Sa'id ana karanta shi haka Ad-Dajjal wallahi dan Sayyad shine dujal qultu nace tahlifu billahi kana rantsuwa akan cewa Ibn Sa'id shine dujal qala yace inni sami'tu Umar yahlifu billahi ala zalika inda Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yunkiruhu Nabi sallallahu alaihi wasallam ai naji Annabi sallallahu alaihi wasallama yana naji Sayyidina Umar ya rantsa da Allah a gaban manzon Allah cewa dan Sayyad shine dujal kuma annabi bai ce ba haka ba kaga yanzu Jabir na cikin da suke ganin ba haka fadin magana a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ba haka bane to ya yadda ke wannan ita ce mas'alar da yayi mana hujja da ita a ciki idan kuma ya kuntulo wani aiki ne kuma wannan mas'alar aiki ne mai zaman kansa domin wannan mas'alar akwai rigima sosai a kanta mas'alar ta Ibn Sayyad da bayani akan kasancewar shi dujal ko ba dujal ba al-Imam an-Nawawi da yazo a cikin sharhin Muslim yake cewa qissatu Ibn Sayyad mushkila yace kaga labarin dan Sayyad din nan matsala ce wa amruhu mushtabih al'amarinsa kuma akwai cakudaidaiya yace lakin la shakka annahu dajalun min ad-dajajil yace amma wafi karanci yace shi ma dujal ne cikin dujalawa amma ce shine dujal wancan babba mai ido daya magana ta tahqiqi ba shi bane al'amarin da ya faru shine annabi sallallahu alaihi wasallama shi kanshi kafin Allah ya sauka mishi da wahayi na al-Faisal game da al'amarin Ibn Sayyad ne sai ya zaci cewa Ibn Sayyad shine dujal din kuma Ibn Sayyad din bai yi inkari ba hasali ma yana ganin hakan wata karama ce wata dauka ce gare shi har yana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama ja'inta akai kuma yake cikin bukhari annabi ya ce mishi me ne rike hannuna yace duhul ko hayaki yace ihsa ba sai mun da gani ba za ka wuce matsayinka na makariyaci ba to anan ne sai sayyidina Umar yake cewa ya manzo Allah ka bari kawai kashe shi a mota wallahi wannan shi hujjan sai annabi ya ce in ka kashe shi amfanin me zai maka har ka kashe shi to ana nan kuma Ibn Sayyad daga baya ya musulunta da dan Yahudawa ne ya musulunta ya je aikin haji a Makka gashi a Madina aka haife shi kuma an ce ya mutu musulmi kisa da ya musulunta ma duk da haka musulmi suna kyaman shi an taba zuwa da shi kasar aikin haji kasar Makka masaukin da aka soke shi sai kowa ya gude ba shi sai mutum ɗaya ne ya tsaya yace kai me yasa baka gudu ba yace ni na so ne ka cire kayanka in ga irin jikinka da gaske kai ne duje ko ba kai ba yace o kai ma kana jira ka ga wani abu ne yace yanzu na musulunta din nayi aikin haji ba za ku yadda cewa ni ba ni ne duje ba yace to ya zami kun riga mun kudu cewa kai ne duje suka yi tashi da gonar ra'ayi to an ce kuma ko da ya mutu kamar yadda Abu Nu'aymi ya ruwaito a cikin kiliya da aka zo aka mai likabari za a mai sallah sai aka bi fuskar shi a bude dan duk wanda ya shiga sahun sallah ya gaba ga wanda yake wa sallah in ka san ba za ka mai sallah ba ka a cuci ka aka aka mai sallah a wata riwaya kuma an ce da ya tafi garin Asfaha a ƙasar Iran lokacin garin kuma cike yake da Yahudawa suna ganin shi suka yi ta murna suka tare shi da maukibi suka ce alhamdulillah ga mutuminmu ya zo dujal din mu ya zo to daga nan ba ƙara jin labarinsa akwai maganganu da yawa masu iskaliya game da al'amarin sun ka koma littafin Fathul Bari mujalladi na 13 daidai wannan tarjumar za ka ga Ibn Hajarin ya kawo maganganun asali ba Ibn Hajarin yana da wani juz'i musamman akan dujal da ita tara wannan maganganun haka Ibn Kathirin din can a cikin Al-Bidayatu wan Nihaya can karshe karshe shi ma ya magana akai baya ga wannan sai da muke nan akwai maganganu da malamai suka yi akan to yanzu ya tabbata ba dujal din bane magana inda taqiq to ya akai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma Umar takariri akan cewa shine dujal kaji iskaliya ko malamai sai kokarin su kawo wato mafita game da wannan cewa a daidai lokacin da Umar yayi wannan rantsuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana halin taraddudi saboda ausaf din da aka siffanta mishi wanda Jibril ya bashi labari ga su an gansu karara a jikin Ibn Sayyad amma yana taraddudi saboda ai an ce ne yadhharu fi akhir az-zaman to shin ko yanzu ne karshen zamani ko kuma ba yanzu bane to wannan sai sai cikin taraddudi to dare wannan taraddudin ne Umar yayi wannan rantsuwa sai malamin suka ce to wannan yana halaccin yin rantsuwa akan marin jayin zato ka zo na fiki kuma za ka bar siyan wani abu ce da Allah bai rake ba na 50 ka mika mai 500 ce baka da 100 ne a baka musu kace wallahi ban da ita kana galbalin kuma sai ka gani kaga marin jayin zato ne baka san kana da ita ba to wallahi ce mallan kana rantsuwa akan ƙarya ya halatta kai rantsuwa akan marin jayin zato wani ya wuce da mota ka san mota kaga marin jayin zato shine mutumin da ka san ya mallaki mota a ci a wannan ba prof bane darakta namu kaga mota ta wuce ku wallahi shine ashe ko ba shi bane ashe baka nike kaga yana faruwa haka ko to ya halatta kai rantsuwa akan marin jayin zato wasu suka ce kuma a'a saboda larabawa a ɗabi'arsu idan abu yana cikin shakka to sukan yi rantsuwa don su fita daga shakka a zuciyarsu abinda ka gani kana da shakka wato shakka ita ce abu ya daidaita maka eh ko a'a tun da karin jaya sai kai rantsuwa akai kamar a zuciyarka ka fita daga wannan shakkar ke suka ta dai kawo maganganu Ibn Hajarin da ya kawo su a cikin Fathul Bari to akwai wata mas'ala har ila yau da babu laifi latifa ce mai ishara zuwa gare ta a wannan hadisin in ka koma sharhin al-Imam Ibn Daqiq na Tirmidhi za ka ga ta tauna akan hadisin sosai al-Ilma' kenan ko akwai wata mas'ala wanda nake so mai ambace ta anan ta yi ta amfane mu a matsayin mu na dalibai wannan hadisin a inda Bukhari ruwaito shi isnadin sa ɗaya ne daga cikin wasu hadisi guda hudu dake cikin Sahihul Bukhari wanda Imam al-Bukhari yake da isnadi wanda yake nazili an isnadi Muslim sun yi tafaki da Muslim akai amma shi ko Bukhari ya ruwaito shi da isnadi wanda yake nazil ayan san nazil ko wanda isnadin mazajin suna da yawa fiye da mazajin ainihin al-Imam al-Bukhari wannan shine ɗaya daga cikin su domin Bukhari ya ruwaito shi ta hanyar Abdullahi ibn Mu'adh wanda ya ruwaito shi da wasiqa sai da ya ambaci wani malami sanan ya ambaci malamin su Abdullahi dan Mu'adh shi kuma Muslim ya ruwaito shi kai tsaye daga Abdullahi dan Mu'adh da kamar yanzu Muslim ya samu isnadi wanda yake ali ke akwai kuma wato malamin na Bukhari shine Hammad ibn Ubayd al-Khurasani sannan yace an Ubaydullah ibn Mu'adh al-Ambari ke to akwai su guda hudu akwai biyu masu irin wannan isnadin biyu duka haka daga Muslim sorry daga Abdullah ibn Mu'adh Muslim ya to shi kai tsaye Bukhari kuma ya to shi bi wasita akwai guda biyu akwai kuma wani guda daya wanda shi kuma daga Imam Ahmad ibn Hanbal Muslim ya to shi kai tsaye daga Ahmad ibn Hanbal Bukhari kuma da wata wasita kasa akwai kuma dayan wanda daga wancan Shaybani dan Farrukh wanda shi kuma Bukhari ya rubuta shi ma tsakanin shi da shi mutum biyu ne ma tsakanin sa da shi to malamai sun sha wahala wajen kokarin gane wai me ya fadiya ta sa Bukhari ya tunda waɗannan duka malaman shi har yanzu kuma ba ruwa wannan matsalar ba zalika ga tattaunawa su Ibn Hajar su aini su bantuwa ne ne kowa ya faɗa abin da Allah ya hukunce mishi azan da yake Bukhari Allah ya hukunce mishi lauyoyi yana da wata runduna ta lauyoyi waɗanda duk abin da ya faɗa ya tabbatar da shi saboda baiwa da Allah ya bashi wajen zama jagora na sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya kiyaye mishi wasu malamai waɗanda za su sha duk wahalar duniyar nan su ga cewa sun fi da shi kunya abin da ake ganin kamar ba haka bane yanzu ko wannan hadisin sai da aka kawo maganganu akan da yasa ma ya kawo shi a babu da ya kawo shi me yasa ya kawo shi to al-muhim dai shine mas'ala ce ta ilimin hadisi wanda a matsayin mu na dalibai abinda muke fata ga junanmu shine sai ka koma ka bibiye ta kaje karanta sharhin a wannan wajen cikin Fathul Bari kai kuma locating din sauran hadisan sai ka samu fa'idoji masu yawa ka da tattar muzakkira ka haka da zaka ci muriyata wannan kira ta kace abinda dai ake magana akan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi a gaban sa aka aikata yaga ana yi bai hana ba to ya zama halas na fata asalin abin da za a shi akai shine ya zama halas magana ko aiki in ababin ibada ne ya zama mustahabbi kaman eji an yi wata addu'a ko ya gana wannan wani zikiri ko wata irin wani irin istighfari to duk sun zama mustahabbat yaga an ci wani abinci ko nau'i na sutura ko an yi wani nau'i na magana ko wani nau'i na wata alaka tsakankanin mutane Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi magana akai ba duk ga sunan a cikin hadisi burjik wannan yana nuna halasci yanzu wannan rantsuwar da Umar yayi inda babu kyau rantsuwar da zai ce Umar karkaren sa yanzu mu ga inda Umar ya ce mishi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me zai hana kai ma kai addu'a Allah ya baka wadatar duniya irin yadda ba Farisa da Roma da yake wannan abin bai dace da matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan da Annabi mutanki ya ce haka kake yi ka kake yi ashe ina ganin ka da hankali ashe kuma cikin wannan kake to kaga Annabi yayi tankiya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya ga mata a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna ta magana sai ta tabbaki kawai kuma gebe yana kallon su to kaga ashe babu laifi in ta kama Allah ya ta tabbaki kenan in ta kama ko ba tare da an ci mutuncin juna ba ai yana cewa Aisha lalle gidan Abu Bakar ce wannan ita kin da jarinta a wancan tabbakin ki kuma ki kawai yana kallon su haka kida da aka yi ranar sallah a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun san musu hadisi wanda aka ce wasu bayi yan mata suna kada dindifa go manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare su suna kada wasu to ire-iren waɗannan abubuwan daidai wa haka waɗanda aka yi a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu ya gani bai hana ba to babu ne idan mutun ya aikata halas ne in ta kama yana da bukata zai yi amma kar ka ce sunna sai muka ce halas halas kuma shine kamar da washe ke cewa yin ka banza barin ka banza ko kuma karu ina yake cewa gane ka a musallar hadisi din a usul diki Hausawa wanne ne kam halas ne ko bakaruhi ne to ka ko bakaruhi ba haka bane ya wuyin shi ba banza bane gaskiya halas ne to an yi sabani din da Hausawa suna da ka'ida ta usul da suke fada a ce cin ka banza barin ka banza ta kaman karahiya ce suke cewa ga a wajen bakaruhin ba wuce ko ko ya zama kuma abin da yake nufi da bakaruhin shine abin da a ilmance ake nufi da halas shi kuma halai yake nufi da makaruhi ayyu haka ne القاعدة الرابعة ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر حجة وإن لم يكن اتلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه تو غدين ɗayan shafin wancan wanda aka yi a gabansa ko kuma abin da aka yi a zamanin sa ko da bai gani ba amma ba mu da kuma tabbacin ma ya samu labari ko bai samu labari ba to wannan shi ma sunna ya halasa domin inda wato abu ne wanda bai dace ba Allah zai itla'in sa akai Allah zai sanar shi kuma ya ce a hana kaman mene kaman al'azm ai kaga mutanen da suke yin azul da matan su kowa a daka yake shi da matan sa ba wanda ya ga abin da suke ko amma me yasa suka ba suna cewa muna yin azul a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba a hana ba saboda inda wannan abin da suke yi haramun ne to da za a sokar da wahayi a fada duk da kowa da yake ba a gaban kowa yake malam yace an Jabir radhiyallahu anhu qala kunna na'zilu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal qur'anu yanzilu أخرجه البخاري. من قصد من أين أزلوا أزامن من زن الله صلى الله عليه وسلم كما قرآن ينسوك كما بأهنا مباع شيء دي حديث لك إشارة بواقريش قال الحافظ في الفتح ابن حزر يقول آتك فتح الباري مزال الذي نترى لك شايف الأجبير لشاشدة يتي أراد بنزول القرآن أعم من المتعبد بتلاوته أو غيره أو غيره مما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لك إذا القرآن هو دي ون متن القرآن وكما حد ما سنة شيء كذي. أقول لك أيوة أنا بوحي دكا وتبقى أي وحي متن القرآن يبقى وكما أي مس وحي تهني أشيء فلا السنة سوا. يче فكأنه يقول كما كشيء جاهل أشيء واني فعلناه في زمن التشريع. من aikata haka a zamanin shari'a walau kana haraman lam yuqarr alayhi da haram ne da ba a bar mu akan shi ba wa ila zalika yushiru qaul ibn umara shine abinda ibn umar yake fada a cikin nashi hadisin dake cikin bukhari yake cewa kunna nattaqil kalama walin bisata ila nisa'ina haybata an yanzila fina shay'un ala annabi sallallahu alaihi wasallam yace mun kasance muna taka tsantsan wato ba ma sakin baki ko mu dinga gaggayawa matan mu magana muna lallaba matan mu me yasa muna tsoron muna ganin kwarjin kada wata aya ta sauka a ce kada wanda ya kara hararan matan shi ko ya mata tankiya saboda da musulunci yake girma mata suna jin tsoron wannan kowa yana kafa da matan shi kai abin da zai ja a sokar da hukunci da zai shafi kowa kaji fa mallan yanda wato wannan shine asalin feminism na gaskiya kenan ko mutunta mata saboda tsoron Allah ba wai dan wani shashanci na duniya ba tsoron Allah da sahabbai falamma mata nabi sallallahu alaihi wasallam takallanna wabasatna to da nabi ya rasu sai muke magana da su cikin kwanciyar hankali da abu nagara ma sai ka fara ba tare da kuma sun keta hadisi ba wannan hadisi na cikin bukhari ma'anan yace abinda yake nufi da nattaki nattaki minhu wusulul adha ilayhinna muna tsoran kada mu cutar da su cutar wata sa ko dai wata ta kai kara ko kuma aiko mala'ika ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ga abin da wasu suke kamar da aka zo aka sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wasu suna lallabawa wurin matan su da daddare da azumi dai Allah ya ce alimallahu annakum kuntum takhtaruna anfusakum kaga ai bazo suke suka rahoto ba Allah ne ya itla'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akai sannan kuma sayyidina Umar hakan ya faru da shi yabo ya fara zaka bada wannan hukunci kenan duk abin da ke faruwa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sawa'un wanda ya gani da wanda bai gani ba idan Allah yana so ya hukunci Allah zai sanar da shi kamar yadda ya faru da munafikai wanda suka tafi a yakin Tabuka suka je suna gulmace-gulmacen su ko suna cewa waɗannan sahabbai akwai yunwa akwai rauni akwai san asani Abdullahi dan dan Mas'ud ya rugo kafin ya iso inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada har an zo an yi wahayi an ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya kira suka ce inna ma kunna nakhudu wa nal'ab haka Abdullahi dan Zaid dan Arqam wanda shi ma ya zo ya fada abinda munafikai suka fada a lokacin ma ba a yi wahayi ba suka zo suka rantse da abinda zai kashe su suka ce ƙarya yake yace har ya shiga cikin damuwa sai daga baya Allah ya sanar shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa abinda suka fada su ne suke ƙarya shi sahabbin nan shi gaskiya yake fada kamar yadda ya zo a cikin suratul munafiqun wannan duka misalai ne akan yadda Allah yake sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ababan da suke faruwa a zamanin sa dan ya zama sanadiyar shari'a da shiryantawa da tseratar da mu'minai da tona asirin munafikai da kafirai malam yace alqaidatul khamisa alfi'lul mujarradu la yadullu ala alwujud kawai dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata wani aiki mujarrad ba tare da ya fada ya ce ayi ko ina so a dinga yin kaza ko an hore da in yi kaza ba to wannan baya nuna wajibci sai dai mustahabbanci al-aslu fi af'alin nabi sallallahu alaihi wasallam annaha laysat al-wujub asali game da ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba wajibi bane ai koyi ya shi game da ayyuka illa idza kanat bayanan li wajibin min al-wajibat sai ya zama yayi aikin ne dan yin bayanin wani wajibi kaman ayyukan da yayi na sallah da ya gwada musu cewa ga yadda ake sallah ga yadda ake ruku'u ga yadda ake sujuda kaga wannan yayi su ne dan bayanin ababan da suke da ma wajibi fa tasiru tilka sifa lil fi'li al-waridi al-wajib wajibatan li annaha ja'at mubayyinatan li kayfiyati al-wajib sai zama ta zama wajibi saboda zo ba nan wajibi qala ibn hazm fi al-ihkam laysa shay'un min af'alihi alayhi salam wajiban babu aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake wajibi wa inna ma yace abinda yake kawai nadabana ila zalika nudibna ila zalika nata'assa bihi alayhi salam fi afaq yace zamu zama wato za a ce mandubi ne mustahabbi ne muna koyi da shi wa Allah na turkaha ala ma'an raghbati anhu kar ko ba abu mu ce ba masu an ce abinda aikin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake mu ce ba masu yanda misali kamar saka turare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake to ba wajibi bane saka turare amma ka saka kana jin cewa ina koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan karin kusanci ne ga sunnar shi sallallahu alaihi wasallam kar ka ba abin da tunanin cewa wai kai ni ba na san turare kuma kana tunanin cewa Annabi yana so malamai suka ce ko da labari ake aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana san kaza a dabi'ance ko da ba ka so to mutuncin ka shine kai shi kar ka sani ka ce ni ko ba na san kabewa alhalin ka san Annabi yana so ni ko ba na san naman akuya alhalin ka san Annabi yana so ni ko ba na san zuma alhalin ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ni ko ban san auren mace fiye da daya alhalin ka san Annabi yana so duk kana irin wannan rashin mutuncin ba da suke ji kaunar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kar ka sake ko da wasa wannan yazo a bakin ka kar ka sake ko da a dabi'a akwai wanda a dabi'ance bai son wani abu yanzu ne sha zuma sai ya ci amai to kaga kenan za a ce jikin shi bai son zuma ko to amma kada ka furta saboda girman darajar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya wuce a ce kana musulmi akwai wani abu da yake so da kai kuma baka so wannan fa akan ma hala yake na dabi'a da rayuwa kar a je maganan ma abin da ya shafi addini da sunnar sa balan yake cewa sai wannan ibnu azam yake karin cewa wa Allah na turuka ala ma'an ragabati ana lakin kama na turuku sa'ira ma nudibna ilayhi mimma in fa Allahu ujirna sai dai zama kawai mun bari ne kamar da muke barin sura awwal da idan mun aikata za mu samu lada wa in taraknahu lam na'sam wa lam nu'jar mun bari kuma babu zinubi kuma babu samun lada kamar sallar duha in kai ka samu lada in baka yi ba kai kanka asara wannan lada amma baka yi kowa zinubi yace illa ma kana min af'alihi bayanan li amrin aw tamthilan li hukmin fa hiya hina idhin fardun sai dai abin da yake Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo shi dan bayanin wani aiki ko dan tabbatar da wani aiki to wannan farilla ne li anna al amra qad taqaddamaha kuma an riga an yi umarni fa hiya tafsirul amri bayani ne akan umarnin wa hadhal qawl sayyi alladhi la yajuzu ghayru wannan shine zance mai inganci wanda bai kamata a faɗi wannan sa ba thumma qala sanai ibnu hazm yace fa inna ma habdana allah ta'ala fi af'ali alayhi salam ala istitani bihi bi qawli ta'ala Allah ya kwadaitar da mu akan koyi da ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai koyi da ayyukan sa da fadin Allah da yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun ko uswatun hasan lalle abun koyi mai kyau game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata akan wa ma kana lana fa huwa ibahatun faqat abinda aka ce ya kasance gare mu to halasa dan lafzal ijabi inma huwa alaina da an ce laqad kana alaikum amma da aka ce lakum ya nuna halacci ne lalan naqulu alayka an tusalli al-khamsa wa tasuma ramadan wajibi ne akan ka walaka an tasuma ashura ba za a ce alayka wa hadha alladhi la yufhamu siwahu fi al-lughati allati biha khataba Allah ta'ala bima alzamana min shara'i ila lam sibun azmi ba wasa yace wannan shine kada abin za a fahimta daga irin harshen da Allah ya yi magana da mu harshen da yake na larabci wanda aka ce mu dauki shara daga gare shi cikin Qur'ani fa amma ma kana min af'ali alayhi salam tamthilan li amrin fa huwa wajibun wanda ko annabi sallallahu alaihi wasallama yayi dan ya tabbatar da wani umarni to wannan wajibi ne fa min dalika qawlu alayhi salam fada annabi yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli dan yanda azan shi yana sallar nan wajibi shi zai dan ya umarni da cewa ai haka ga sabaqahul amr haka khudhu anni manasikakum ko an shi aikin hajin ku daga gare ni da ire-iren su din da yace ku koyi abin da nake yi to sai a yadda yake yi din wannan shine wajibi da sayuwa da ruku'u da sujuda haka nan da dawafi da ifada da wani da wani da menene da menene duk wadannan yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi su to haka za a yi su sai haka za a yi su babu ragi ba kari saboda umarni ya gabace su zamu saurara anan saboda kurin lokaci insha Allah insha Allah ya kamu darasi na gaba wa sallallahu alaihi wasallam ala muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi